This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiya yau Talata 27 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanan labarai.
Official Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya faɗi cewa sojojin Israela sun ba kwamitin yakin kasar wani shiri na kwashe dubban Falastinawa daga kudancin Gaza gabanin hari ta ƙasa da suke shirin kaiwa kan mayakan Hamas a birnin Rafah. Jami'in sojan Amurka nan da ya kona kansa a wajen ofishin jakadancin Israela a birnin Washington a jiya Lahadi ya mutu, a cewar 'yan sandan yankin a jiya Litinin. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karbi bakuncin shugabannin kasashen Turai 20 a fadar Elysee a jiya Litinin a matsayin nuna goyon bayan sa ga Ukraine.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa Majalisar Koli ta Najeriya ta amince da aiwatar da rahoton Urusaye da ya rage yawan ma'aikatan gwamnatin tarayya.
Yanzu aka zancen da nake maka a kasafin kuɗi na shekara 2024 akwai sama da wajen trillion 2 da waye shafi waɗannan agency da aka zo aka yi mugun nasu. A ciki akwai waɗanda sun riga sun kasafta ga abin da za su samu.
Kamar kowace safiyar Talata, yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya na Ali Mustafa Sakkwato, wanda a yau shirin zai mai da hankali ne akan sanarwar ɗage takunkumi daga da kungiyar ECOWAS ta ɗora wa ƙasashe mambobinta da ke ƙarƙashin mulkin soji da suka haɗa da Nijar, Mali, Burkina Faso da Guinea. Amma dai yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ofishin Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Litinin cewa sojojin Israela sun ba kwamitin yakin kasar wani shiri na kwashe dubban Falastinawa daga kudancin Gaza gabanin hari ta ƙasa da suke shirin kaiwa kan mayakan Hamas a birnin Rafah, amma bai bayyana inda za a kai su ba. Amurka, babbar kasar hulɗar Israela, a yakin da ta shafa kusan watanni 5 tana yi da kungiyar Hamas, ta gargaɗe Israela kan farmakin ta kasa a Rafah ba tare da fara kwashe Falastina wanda suka fake a can ba. Sanarwar da aka fidda a jiya Litinin bata bada cikakken bayani akan inda Israela ke shirin tura Falastinawan ba, kuma Masar ta ce ba za ta bude iyakokinta ba. Galibin Gaza, yankin da ke kusa da tekun Bahar Rum, Israela ta daidaita shi a lokacin da ta kai gagaruman farmaki bayan harin ta'addancin da Hamas ta kai wanda ya kashe mutane 1,200 a Israela a ranar 7 ga watan Oktoban bara, yayin da a Gaza kuma aka kashe kusan Falastinawa 30,000. Jami'in sojan Amurka nan da ya kona kansa a wajen ofishin jakadancin Israela a birnin Washington a ranar Lahadi, ga dukkan alama a wani mataki na nuna adawa da yakin Gaza, ya mutu, a cewar 'yan sandan yankin a jiya Litinin. Jami'i Lee LePay, mai magana da yawun hukumar 'yan sandan gundumar Colombia, ya tabbatar da mutuwar sojan saman na Amurka. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce mutuwar sojan wani mummunan lamari ne, kuma sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin na bibiyar lamarin. Mai magana da yawun ma'aikatar Pentagon, Manjo General Patrick Ryder, ya faɗa wa manema labarai cewa ba shi da masaniya akan wasu jami'an soja da ke wani abu na nuna adawa da yakin. An kwantar da jami'in sojan saman na Amurka a asibiti a cikin mawuyacin hali a ranar Lahadi bayan da jami'an hukumar leƙen asirin Amurka suka kashe wutar da ya banka wa kansa, kamar yadda hukumar kashe gobara da ayyukan gaggawa ta birnin DC ta bayyana. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karbi bakuncin shugabannin kasashen Turai 20 a fadar Elysee a jiya Litinin a matsayin nuna goyon bayan sa ga Ukraine, yayin da yakin kasar da Rasha ya shiga shekara ta uku. Muna kan shirin tabbatar da tsaron mu baki daya a yau da kuma gobe a cewar Macron a taron da aka shirya cikin gaggawa yayin da Rasha ke zafafa kai harahare. A jawabin sa na bude taron Macron ya faɗi cewa a cikin ƴan watannin nan sun ga yadda Rasha ke ta da kaimi sun san cewa Rasha na shirya sabbin harahare musamman dan kada ra'ayoyin jama'ar Ukraine. Rasha ba za ta yi nasara a wannan yakin ba a cewar Macron a taron wanda ya samu halartar shugaban gwamnatin Germany Olaf Scholz da shugaban Poland Andrzej Duda da shugabannin kasashen yankin Baltic. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC.
Anjima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bada umarni da aiwatar da rahoton Orosanye wanda yayi wa ma'aikatan da hukumomin gwamnati garin Bawula da kuma daidaita aikin su da rage yawan su. Wakilin Umar Faruk Musa ya tattauna da Dr. Awwal Abdullahi kwararre akan tsara ayyuka da gudanar da mulki domin jin irin tanade-tanade da ke cikin wannan rahoton wanda za a aiwatar nan gaba.
Tun lokacin shugaban kasa Buhari ya yi yunkurin ya ce wannan Orosanye report din kowa ya duga ya duba an yadda da shi an ga aiki ne na kwarai. Buhari ya bada damar a yi to kamar yadda ake yawan zargin Buhari baya lura ya bibiya akan aikin da ya sa a yi to wannan abin sai zanto cewa ba a yi lokacin shi ba. Yanzu tunun biyu abin ya zame musu dole. Na farko kasa bata da kudi, na biyu gwamnati tana neman hanyoyin da za ta rage kashe kudi, to kaga dole su duba ta wannan hanya ne. Kuma duk mai ido da kuma wanda yake da mudubin dubarutu to zai gano cewa abu na fari shine a duba wannan Orosanye report din a bincika shi a amfani da shi.
A ganinka akwai wasu kusoshin gwamnati da za su iya zagon kasa saboda moriyar da suke ci ko suke samu su ki ba da haɗin kai a aiwatar da wannan rahoto na Orosanye kamar yadda Bola Ahmed Tinubu shugaban Najeriya yake fata ga aiwatar da shi.
Kasa irin ta Najeriya wanda kusan kullum a irin abubuwan da muke fada shine mutane ba kasar ne a idan su ba kuma gyaran kasar bane a zuciyarsu. Su hanyar da za su samu kudi ne da su da iyalansu su jo su mora talaka kuma ko hoho. To dole ne zaka samu na farko musamman ƴan majalisar dattawa waɗanda su suna ganin cewar kamar su an ba su alhakin chairman na committee na committee. Yanzu haka akwai chairman committee on NEMA, yanzu haka akwai chairman on refugee, yanzu haka akwai chairman on wannan border commission. Duka yana ganin hanya ne da zai samu kudi. Yanzu haka zancen da nake maka a kasafin kudi na shekara 2024 akwai sama da wajen trillion biyu da waye shafi waɗannan agency da aka zo aka yi mobin nasu. A ciki akwai waɗanda sun riga sun kasafta ga abin da za su samu. To dole irin waɗannan abin ba zai musu daɗi ba. Yanzu ne za su wasa wukansu su shiga kafafen yaɗa labarai na yanar gizo da ko'ina don su je kuma su tabbatar sun nuna cewar gwamnati ba ta kyauta ba. Amma a ƙa'idar gaskiya duk mai hankali idan ya duba zai gane cewar ko da a yanzu abun bai ma wasu ƙanana daɗi ba ko wasu surari daɗi ba to nan gaba ɗaya mutane za su mori waɗannan abubuwan. Saboda me kullum muna ikirarin cewar babban hanyar da gwamnati za ta taimaka shine ta rage yawan kuɗaɗen da take kashewa kanta da kafafen ayyukanta kamar ministries da kuma MDA da prostata. Na ji tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku sayin da yake magana yake tsokaci akan Tinubu ya bai kwayi abin da shugaban kasan Argentina na yanzu ya yi wajen gyara kasar shi wajen tattalo da farfadin arziki. Ɗaya daga cikin abin da ya rage kashe kuɗaɗen da ake yi na wajen tafiyar da harkokin gwamnati kuma shi ne Tinubu ya fara ɗaukan hanya. Amma wannan ɗaya ne zan ce bisa kashi goma da abin da Tinubu ya dace a yi. Idan ba mu ga cewar shi shugaban kasa ya fara maganar a rage wannan yawace-yawacen a rage wannan hawa private jet da ake ma'aikatan gwamnati in za su tafi, wallahi Umar Faruk yau idan ka shigo Abuja a airport din Abuja sai ka hirga private jet sama da 300 a airport din Abuja. Kusan duk kasar Afrika ba kasa da take da irin wannan yawan private jet din. To kuma duk suwaye suke hawa in ka lura kashi 90 ma'aikatan gwamnati ne, wai a kasa da ake cewa ba a da kuɗi kenan.
Tuma da lagai da Umar Faruku Musa a tattaunawarsa da Dr. Awal Abdullahi Kwararre akan tsara ayyuka da gudanar da mulki. Yanzu ku ana sauraron wannan shirin ne daga dan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden da tsohon shugaba Donald Trump dukansu za su nufi yankin iyaka Amurka da Mexico a cikin wannan makon yayin da suke mai da hankali kan batun kwararar dubban bakin hauri a Amurka. Shugowar baki kasar ba bisa ka'ida ba, wani batu ne mai cike da takaddama wanda tabbas zai zama muhimmin batu a muhawarar da za a tafka akan babban zaben kasar na watan Nuwamba. Biden da Trump sun dade suna cece kuce akan dokokin shige da fice na kasar daga nesa a lokutan tarukan neman zabe a jihohi daban-daban, inda dukansu ke zargin juna da yin saki wajen kwararar bakin hauri. Amma a ranar Alhamis za su kasance kimanin kilomita 500 nesa da juna, inda Biden zai nufi birnin Brownsville a jihar Texas don ganawa da jami'an sintiri na kan iyakokin Amurka da jami'an tsaro da shugabannin yankin, yayin da shi kuma Trump zai nufi birnin Eagle Pass a jihar Texas. Wani dan jarida dan kasar Faransa da ya je aiki a kasar Habasha ya shiga hannun hukumomi bayan da aka kama shi a Addis Ababa babban birnin kasar. Antoine Galindo, wanda ke aiki da kafar yada labaran Africa Intelligence da ke birnin Paris, an kama shi ne a wani otel a yayin da yake hira da Bate Orgesa, mai magana da yawun jam'iyyar adawa ta OLF. Yan sanda sun kuma tsare Orgesa a cewar kwamitin kare yan jarida da ake kira CPJ a takaice. Yan sanda sun zargi dan jaridar da kulla makircin da ka iya haddasa tarzoma, a cewar wata sanarwa daga shugaban ma'aikatar da Galindo ke aiki. A ranar Alhamis ne aka tsare shi, kuma a ranar Asabar wata kotu ta bada umarnin a tsare dan jaridar har zuwa 1 ga watan Maris.
Maryam kenan aka saurara da labaran duniya daga nan birnin Washington DC. To madalla, yanzu ko lokaci ne da zamu koma gefe. Ali Mustafa Sokoto ya gabatar da shiri na gaba.
Saka mai wuya. Ibrahim mai Grace kwarai nake local government, kuma na godiya sosai, kuma muna matukar jin dadi, wallahi mun murna sosai tunda harko muna cikin hawala'i, wallahi a ce ba ake tarowa kuma ba a shiga, mu mun shiga hawala'i tunda mu dai nan Niger nan na wurin neman abincin mu, wallahi
ana su bangaren dan Niger dake wannan iyakar ta kasa da kasa sun godewa wannan matakin na cire takunkumi wa kasar su.
Mu wanga ta kunkumi da anka da muna nan Niger mun jira, saboda muna jiran waggara na Allah shi gura muna, ita kuma Allah ya gura muna ma da rai da lahiyar mu, mun ji dadi. Yanzu abinda muka so Najeriya da Niger kowa dai uba dai suke, saboda ni mu dai tun ba a yi mu ba mu iske ta haka, yanzu kuma da Allah ya yi muna yawancin rai, yanzu ga shi ana son a hada su a gama su, kuma Allah ba zai yarda ba.
Jama'a muna fata kuna nan kallokan mai da muke a nan Washington DC, barkanku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai wuya. Wasu daga cikin takunkuman da hukumar ko kuma kungiyar harkokin kasuwancin kasashen Afirka ta mata ECOWAS ta cire wa kasashen Niger da Mali da Burkina Faso sun hada da abubuwa kamar sake bude kan yakoki da bada damar yin zirga-zirgar tafiye-tafiye da kuma sakin kudaden da aka rike na gwamnatoci fa kenan ba na mutane ba, da kuma barin wasu daga cikin mutanen Mali yanzu suna iya nema da kuma samun mukami a cikin ECOWAS din tare da wasu takunkumai da aka dora wa kasa ta Gini. To amma kamar da shi shugaban hukumar ECOWAS din Umar Ture ya bayyana a cikin Abuja jim kadan bayan da aka gama wannan taron na ranar Asabar da yasa aka bada tsarin wannan takunkuman, ya ce akwai wasu takunkumai na siyasa da ba cirewa Niger ba, amma bai bada bayani ba. Amma dai abin da ya ce shi ne akwai wannan matakai ko kuma takunkumai na siyasa da suka rage akan Niger da wasu kasashe.
to abin tambayar shine waɗanne matakai ne ko kuma waɗanne takunkumai ne suka rage wanda ba shi jiwo Niger din ba abin da wakilin na Niger Sulaiman Muni Barma ya nemi sani kenan daga wajen wani masana harkokin diplomasiya da siyasa na kasashen Afirka Mustafa Abdullahi
ni dai da ran ganin gane na gane gane na karanta ina zamani ko su jama'a da kuma masu iko a Niger din yanzu wata kila ECOWAS tana ne su din dai har yanzu akwai takunkumi da aka samu su a nan da an ce gwamnati cikin sanawa da ECOWAS ta bada ta ce gwamnati na cikin gwamnati ba ta ce sai NSP ba to yana kuma ta kila su sojawa yana ta sa masa takunkumi na ba za su je su zo bayan da suke so ba za su yi zirga-zirga ba koko wasu dukiya da suke da a wasu kasashe duka a rushe su ga gani na wannan da abin da suka wadi lamji ne a cikin nadi yana nema watakila har yanzu dai su kara yi ma soja masu iko a Niger su bi su baya domin a samu watakila dan abin da suka ce ya kamata a sako tsohon shugaban kasa to yana duka wannan wata dubara ce ta ECOWAS wadda dai za ta sa a ciwo kan wannan abu to yana tsammani dai ita ECOWAS din ba ta faɗi ba abin a bayyane amma a kulle yake watakila ita ya kamata ta hito ta kara ba da sanowar ta gwari ta ba da manufa menene take ni da takunkumin siyasa amma dai gina yana tsammani ko wata dubara ce wadda ita ECOWAS take so ta kara masu abin nan ta kara ba su da sau don domin samu a sauko tsohon shugaban kasa kuma su samu aje a shirya harakokin transition domin a samu a yi jefa kura domin sabon gwamnati ya dawo ga iko
Mustafa Abdullahi kenan a hirarsa da Sulaiman Muni Barma to in kana sauraron wannan shiri na tsaka mawuya a kwanakin nan ka san cewa shi Sulaiman Muni Barma din ya hada mana muhawara mai zafi tsakanin wasu manyan yan siyasa guda biyu da suka taba takarar zama shugaban kasa a Niger din wato Alhaji Tahir Rigimba da kuma Intinakar Alasan kan wannan harkoki na takunkumin da aka kallaba wa Niger din da Burkina Faso da Mali to yanzu da yake an cire wannan takunkumi babban tambaya anan me zai faru ga tsohon shugaban Niger din Mohamed Bazoum wanda ECOWAS ta shana na tawa cewa dole sai an sake shi kafin ta cire wannan takunkumi din har ila yau a cikin shirinmu ne zamu duba irin kalubale da wahalhalun da wannan takunkumin suka janyo wa Niger ko da yake ɗaya daga cikin masu muhawara ya ce ai ba Niger kadai ta ji jiki ba
duk arewan Najeriya babu inda zaka ta kai noma yanzu babu mai gonan gatta ba goma babu inda zaka ta kai kiwo babu inda zaka ta kai noma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma state 20 ne bisa 36 da sanan yan ƙarin nan ga duk ɗan ta'adda daga Maiduguri sai fa sai kiri su ma mai babu daji zaka shiga kace kike cikin Najeriya babu shi wani kai shi gaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai zaka shiga da ta kace ha farashi zo ka kama ni don soje bakin godan Niger ta tattalin ta ta alƙawari daga Yesu su kuwa kowa ya sani daga Sokoto da nan kawai su suka shigo da machine su biyo su ta dogon su a yau da hilinge mishi ma ni
a can dama akwai rundunar hadin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta aikin da ta yi na sojojin da ta gobe suna ga kula da border Niger da Nigeria da Chad da Niger sun shiga Nigeria yakin Boko Haram ko da ne nan kuma kan jiba jahan marani birgitin da aka nazaro sun yi jira da kula da shi Najeriya ba ganin kowa kowa ya san matsayin kowa cikin maganar da abinda nake son dan wani ya tafi kare gani alheri babban alheri ai alfani da wannan abun ya ta cikin ECOWAS
to an tuka kai ana kana gani akwai alamun za a iya gyara maganar nan
to an tuka dai in aka hidda son zuciya an ka hidda son rai za a gyara wannan magana saboda na fada ma wannan IAS yana da kyau da aka yi shi amma saboda a tsare litoral frontier
iyakokin
kasashen mu guda uku kuma fi civil law sojojin suna bakin kokarin su sai rai abu akwai karfi saboda sojoji ba su da kayan aiki isassu mai wannan yana yi da harkar tsaron kasa mai harkar tattalin arziki haba su Tahir Gimba yanzu hotel na Burkina mu muna iya sayan shi Niger aiki mu zame da shi Iraniyan kin mu na Niger Burkina tana iya sayan shi Mali tana iya sayan shi petrol sistem mu na Niger nawa ne mali ta za ta iya sai nawa ne abin ga zai iya sai kenan harka ta tattalin
kashi shi
harka ta tattalin abar ne in yi magana abar ne in yi magana sai in ba da kai magana ban yi magana ba abar ne in yi magana ka ga ni dai bisa kan tattalin arziki tahir gimba in aka ce yau babu iyaka Nigeria yanzu wata mu nawa da babu su ba mu wahala ba su ma sun wahala ban ce ba su wahala ba su ma sun wahala ne mun yi su wahala tahir gimba kuma ku tausaya ma yan Niger saboda yan Niger sun tausaya mu sun muku adalci ku da kuke goyen bayan sojawa saboda kun ce na busanni ne kowa ya taso ya ce eh haka nan ne ka ku kai mana kasan mu cikin rami saboda yau waɗannan sojawa babu wanda ke wahala cikin su kenan talaka da ke wahala mu shi ne yasa muke cewa wannan a jawo baya kusaya ku yi nazari tahir gimba a yi nazari menene amfanin shi kuma wannan magana da ake na cewa a yanzu ne za a tayi adiba kaka za mu yi rejijiyaniya da Nigeria da Cote d'Ivoire a wannan mataki kafin kuke daukan mataki kuke tunanin matakin nan in an dauke shi me zai zama kuma kaka za mu yi rejijiyan abu kaza kaka ba sai kun zo kun dauki kashi kun ya raba ba Niger kamar yau sai ku taso ku ce a za ku wanke rabi da abin ga ruwan zuma bayi banda wannan su diba su gani da mu da waɗanda kasashe makwabtan mu ba dai bane mu sha bamba mu na ba su da bambancin mu mu yau iyakokin mu masu bado mu abinci suna rike ana cikin ayi rajejeniya sun ka zo an ka hitar da cikin sai da yawon gaba dai su waɗancan mali ba su da matsalar abinci Burkina ba su da matsala abinci dan abincin da ake kama daga Togo yau ɗan Niger da suke can Burkina suna can suna ta kuka sun hau da hannuwa su har ɗan kasuwa sun ƙananan ɗan kasuwa sun hau da hannuwa bisa kai suna ta kururuwa suna kuka
kamar kusan kyallura kace mutum da ke tsakanin hukumar mulkin sojan Niger da kungiyar sai da yawa bayan juyin mulkin nan sannan hankali abin yana kokarin rikidewa zuwa tamkar wani sa'in sa a tsakanin hukumomin Niger da na Nigeria a bisa la'akari da wasu sanarwoyi masu zafi da aka ringa aikawa wa juna musamman bayan ficewar kasashen da uku daga CDAO
dole ne a yi haka saboda Nigeria ta saki layi tudubin nan ya saki layi mu ba bayi ba ne ba a samu kumbautawar hata ka koma ƙarshen faransa kai wanda ingila ta yi da duka na kullum su gudu fari gindin makarau a ba mu umarni ga za a mun gashi mun gashi da wannan tarbiyya ita ce ba zai yi ba ba mu yi koma da baya an ci gaba a ci gaba a ci gaba abinda za a yi zamantakai da tsakanin mu kowa ya san da ita to zamantakai na sai mu karfafa ta misali da ake yi ko wace ƙasar da ba ta rarraba wannan namu ra'ayin ba mu da mu ecosystem a rigan kare nuna magana ya zan tarihi mu a cikin wanda suka kamata da mulkin soja mu a cikin wanda sun ka hita kuma da mulkin kuma soja
kana ganin ya dace a ce Niger da Nigeria ana sa in sa kamar abubuwan da ke wata ana ganin sabana mafarkace suka daga ana yin wani
tamaka shi bai bulaguro ni cikin jiya sama ne zama kamfanin jiya sama ne zama na yi na zirar na Niger na ya zama hadikotakin Arafin Abisha mu ne ke bulaguro kasar da kasar na san kapitan da sai Africa kasar 33
ya ma so ba a maganar su da ba akwai alaka babba tsakanin Niger da Nigeria ana da
ba su aiki da ita zuwa nan na farkon sai Nigeria 2021 sai ni bin bin 80 airport na kawo testing covid negative an kace ah bai yi allura ba sai na ga tara da 80 naira sai ni bin 80 ba da 80 ba daya ni biya da tara saboda wai ni da covid negative test an yi test din covid ne daga nan an bani su wasu ake dishi a nan mun su da jira dukkan su sai nan ba zan sai ecos ba ne abin nan kana rasin ecos mun su sun likita abin sun tsaya gashi abin nan da ake gashi da jira ai maka shi abuja ai maka shi ba su aiki da kaidodin ecos ba su ga rais jira da su wadau da ku muna mun ba haka in ku amsa 60 gari mu amsa 60 gari in kuna in kuna bani free mu shiga mu ko ba ku shigo free duba in wata ce ba sadda na ko mun sai yake muwa dai zai yi wata ran ya barta dole ne mun gaban Najeriya
wannan kana magana ne kan masu hali su ba fi ne jirgin sama da wani
kana zakwa da takardun passport din da ECOWAS duk passport din gare mu sunan shi ECOWAS duk kasar goshen ne ka zo sai ka ba wani sai ka ba immigration law ka shiga Najeriya kai ya kai za ka fita to kenan mun kai haka nan kwaye ba da shi hancin shi shiga ibani ni
haka talaka ba zai cutu ba kuwa
a bai ba mu cutu wanda muke da bukatar su suna da bukatar mu in wanda ya ce yi zai zama ba da wancan ba kayya yake
president in tunkar akwai alamun alaka ta tsakanin Najeriya da Niger ta shiga cikin wani mawuyacin hali sakamakon duk irin abubuwan da suka biyo bayan matakan kungiyar Sadiya wanda kuma yake da nasaba da juyin mulkin da aka yi a ranar 26 ga watan Juyi.
Diga Sule Barma, babu wata matsala tsakanin 'yan Najeriya da 'yan Niger. Babu wata matsala tsakanin 'yan kasar ga guda biyu. 'Yan kasar ga yau in ɗan Niger ya tashi da nan sai ka shiga Najeriya ka hito lahiya-lahiya. Wata matsala. Matsala menene ne tsakanin gwamnatocin Niger waɗanda suka ɗauki mulki da ƙarfi da yaji da sai da yawo da ƙungiya ce ta ƙasashen Afirka su ne ke da matsala.
Amma an kawo sanarwoyin da ƙasashen biyu suka bada a baya-bayan nan bayan ficewar ƙasashen nan uku daga ƙungiyar ECOWAS za ka gane cewa akwai alamar rashin jituwa tsakanin hukumomin kasashen Nijar da Najeriya.
Na ji ministar da zafar ne ministar na kasashen waje na Najeriya da yi magana me ni a nawa gani ya yi magana ne da sunan Sidi Yawo kamar wata magana ce da Hasim Masudi ya yi lokacin nan bisa kan Mali da sunan Sidi Yawo.
Akwai sanarwa ta gwamnatin Najeriya dauke da sa hannun wata jami'a a harkokin waje wanda kuma a nan Nijar ma kwana ɗaya bayan haka ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta rubuta wata sanarwa wadda wata ita ma karamar jami'a ta saka hannu duka dai idan ka karanci takardun nan za ka gane cewar suna caccakar juna.
Eh kamar shi ne nace ma al'ummomin ba su da matsala. Matsala inda take sai da yawo da hukumomin gane banda shi sai da yawo wane ne a jagoranta shugaban Najeriya ne kenan hukumar Najeriya gaba ɗaya position kinta na Sidi Yawo kenan wanga abu shi ne kamata mu gane a bambanta ɗan duma da ɗan kabewa a bar gama Najeriya Najeriya kuma da Najeriya wanda take jagorancin ECOWAS.
To a gaishe ku malamai bari mu tsaya nan in Allah ya kai mu rana wacce za mu rufe wannan muhawara ɗin da neman sanin manufa ko kuma makomar tsohon shugaban Niger da Muhammad Bazoum. Muna godiya ga bakinmu Alhaji Tahiru Gimba da kuma intanakar Alhassan tare da shi wakilin namu Sulaiman Mumuni Barma da ya haɗa mana wannan muhawara. Amadu Dusu Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington. Huta lafiya.
To madalla gaida na Sokoto. Yanzu kuma lokaci ne da Maryam za ta kawo mana takaitattun labaran duniya.
To a takaice, ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Litinin cewa sojojin Isra'ila sun ba kwamitin yakin kasar wani shiri na kwashe dabban Falastinawa daga kudancin Gaza gabanin hari ta ƙasa da suke shirin kaiwa kan mayakan Hamas a birnin Rafa, amma bai bayyana inda za a kai su ba. Amurka, babban ƙasar hulɗar Isra'ila, a yakin da ta shafa kusan watanni biyar tana yi da ƙungiyar Hamas, ta gargaɗi Isra'ila kan farmakin ta ƙasa a Rafa ba tare da kwashe Falastinawa wanda suka fake a can ba. Jami'in sojan Amurkan nan da ya ƙona kansa a wajen ofishin jakadancin Isra'ila a birnin Washington a ranar Lahadi ga dukkan alama a wani mataki na nuna adawa da yakin Gaza ya mutu a cewar 'yan sandan yankin a jiya Litinin. Jami'i Lee LaPay, mai magana da yawun hukumar 'yan sandan gundumar Colombia, ya tabbatar da mutuwar sojan saman na Amurka. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce mutuwar sojan wani mummunan lamari ne, kuma sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin na bibiyar lamarin. Mai magana da yawun ma'aikatar Pentagon, Manjo General Patrick Ryder, ya faɗawa manema labarai cewa ba shi da masaniya akan wasu jami'an soja da ke wani abu na nuna adawa da yakin.
To masu sarare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah kai mu za ku ji maimaicin wannan shiri. Yanzu madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya ya bada umarni da ma injiniya mu na wannan safiyar Mr. Kelvin. Baba Yakob Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.